Ahmad Dubai wata muka ga karshen watan shara, kuma ya sanya mana a cikin zukatanmu shauki da kuma fata na rizkar watan Ramadan. Ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala a bisa ni'imominsa masu girma, ina yabo gare shi bisa farilansa mai yawa. Ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya, shi ne al-malikul allam, mamallakin dukkan komai, wanda kuma iliminsa ya kewaye komai da komai. Ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne zababbe daga Allah, wanda Allah ya aiko shi da wannan addini wanda yake cike da alkhairi, addinin musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne mafifici na wanda ya tsayaye azumi kuma ya kiyamul layl. Tsira da manta Allah ta fara ga annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da tahabbansa mutanen kirki da wanda suka bi bayansa har zuwa ranar alkiyama. Bayan haka ɗan uwa musulmi, ina wa kaina da ku baki ɗaya wasiya, ina yi mana nasiha da tsoron Allah da takawa. Ita takawa shi ne biyayya ga umarnin Allah da nisantar abin da Allah ya hana. Takawa ita ce mafi alherin guziri da za ka tafi lahira da shi. Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa, ku yi guziri, mafi alherin guzirin da za ka yi don zuwa kiyama shi ne tsoron Allah, shi ne takawa. Takawa ita ce za ta ba ka mafita a wannan rana ta alkiyama, ranar da baye za ka kasance cikin hali na tsanani. ‘Yan uwa musulmi, a yau da muke tsaye a wannan juma'a, ita ce juma'a ta ƙarshe a wannan shekara, a watan Sha'ban ba za ta kuma dawowa ba har a tashi kiyama, ta wuce kenan har abada. Wannan juma'a ce ta ƙarshe a watan Sha'ban na wannan shekara, watan da yawa daga cikin mutane an musu nasiha a farkon shigowar watan, amma sun manta, ba su ribaci wannan wata ba. Irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari, ya yi azumi ko yana azumi da yawa, sai Usama ibn Ma'ikin Allah, na bi kana yawan azumi a watan Sha'ban ko me hikima? Sai ya ce, watan Sha'bana wata ne da yawa cikin mutane suke gafala, domin ya zo ne a tsakanin watan Rajab da watan Ramadan. Mutane suna girmama watan Rajab, sai su yi ta ƙoƙarin ibada a watan Rajab, sannan kuma suna dama watan Ramadan wata ne mai girma. To Sha'bana ya zo tsakiyar wasu watanni guda biyu waɗanda mutane suke gafala. Ya ce kuma watan Sha'bana shi ne watan da ake kai ayyukan bayi wajen Allah, shi yasa nake so a kai aiki na ina azumi. Manzo Allah yana yawan azumi sallallahu alaihi wasallama a watan Sha'ban, ya ce wata ne da yawan mutane suke gafala, domin idan Rajab ya zo mutane suna himmatuwa, suna ganin girman watan Rajab, amma in Sha'ban ya shigo sai kuma su shagala, sai kuma Ramadan ya zo su ƙara himma. To wata ne da yake mai albarka watan Sha'ban, amma da yawa mutane sun gafala, ba su ribaci wannan damar da ke cikin watan Sha'ban ba. A yau muna juma'a ta ƙarshe, juma'a ta gobe juma'a ce ta Ramadan, ‘yan kwanaki kaɗan suka rage, domin yau muna 25 ga watan Sha'ban, kaga kenan kwana 5 ko 4 ya rage. To waɗannan kwanaki da suka rage kwanaki ne da za mu yi sanya su a matsayin tsari, mu yi ƙoƙari mu inganta al'amuranmu kafin mu fada cikin watan Ramadan, kuma mu sani cewa ana yin tanadi ne domin shiga watan Ramadan ba da wai lissafe-lissafe na me aka tsara na abinciccika da za a ci ba, ko me aka yi tanadi na kayan sallah, ko me aka shirya na abin duniya, ba da wannan ake tanadi ba. Ana tanadi domin shiga watan Ramadan ne da tsoron Allah da inganta zuciya da wanke zuciya daga dukkan ƙazantar da bata dace ba. Ana so mu shiga watan Ramadan da zuciya wankakkiya, da zuciya wanda take ta kufuta daga dukkan abinki. Saboda haka duk wanda ya yi sakaci a wannan wata na Sha'ban sai ya tuba zuwa ga Allah, ya inganta niyyarsa yanzu kafin watan ya wuce, kuma a shiga watan Ramadan wanda wata ne na canjin al'amura, wata ne wanda yake duk wanda irin suke shi ya rabauta, ya rabauta rabo mai girma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta mutumin da irin suke watan Ramadana da wanda ya mutu a shekarar da ta wuce bai riski wannan wata ba, da bambanci na daraja da ɗaukakar matsayi kamar a ce tsakanin ƙasa da sama. Ban sani ba ko za ka iya lissafa nisan da ke tsakanin sama da kuma ƙasa ga wanda yake iya lissafi ke. Tafiya ta mil nawa ne tsakanin wannan doron ƙasa da kuma kure samaniya? Allah kaɗai ya san nisan da ke tsakani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wanda idace ya rinci wannan watan da wanda ya mutu kafin zuwa wannan watan, idan mutum ya yi azumi ya yi sallah, to ratar da za ta kasance tsakaninsa da wancan da bai rinci watan ba na daraja da ɗaukakar matsayi a lahira shi ne kamar darajar nisan tsakanin sama da ƙasa. Allahu akbar. To me ya kamata ka yi in Allah ya baka dacewa? ‘Yan uwa nawa suka rasu wanda da muna tare da su bara, amma yau ba za mu yi azumi da su ba. Kai kuma gashi Allah ya baka ara maka lokaci, ba dan sun fi ka shekaru ba ne, ba dan sun fi ka lafiya ba ne, ajali ne ya cin musu, yau babu su, kai kuma ga kanan kanana za ka rinci wannan wata. Me ya kamata ka yi? Ka ɗaure mazaki, ka yi tanadi, ka yi shiri domin ya zama kare baci wannan dama wanda shi wancan ɗan uwa Allah bai masa baiwa da kyauta da wannan damar ba, kai gashi Allah ya baka. To yi maza, ka kulla niyya, ka inganta al'amuranka domin ya zama wannan watan na Ramadan mai zuwa, in Allah ya maka rabu da rizkarsa da yin azumi da ibada a cikinsa, baka sani ba ko shi ne ƙarshe kai ma ba za ka rinci na ainihin shekara kuma ta gaba ba. To abin da ya kamata shi ne inganta niyya da kuma yin azama na cewa insha Allahu ta'ala daga yanzu zan fara tanadi na rizkar wannan wata mai albarka na Ramadan ta hanyar yawaita ayyukan alkhairi tun daga yanzu, don ka koya kafin wannan wata ayyukan alkhairi ko da yake ban sani ba ko kayan azumi jiya da ranar Litinin. To har yanzu dai akwai wata Litinin din mai zuwa, ka yi ƙoƙari ka yi azumi don ya zama dama dai abinda manzo Allah yake yawaita sallallahu alaihi wasallam a watan Sha'ban shi ne azumi, domin ya zama ya samu tadribi, ma'ana ya zama masa jiki. Abin mamaki wasu mutane ba sa iya azumi, in ka tambaye sun ce ai ba zan yi haƙuri da yunwa ba, ba ta duba irin alheri da falala da ladan da ke cikin azumi. To watan Sha'ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana azumi domin ya yi tanadi ya yi shiri ta yadda in Ramadan ya zo kawai ɗorawa za a yi, dama ana yi. Karatun Qur'ani yana cikin ayyukan da za mu yawaita a watan Sha'ban. Da ayyukan alkhairi dukkaninsu mu fara kwatantawa a wannan wata, domin ya zama mun shiga watan gobe cikin wato marigaya ya zama jiki mun saba. Abin mamaki, kullum ana yin karatu a ƙa'ida ta Juma'a, in aka fara huduba mutum baya komai, duba wannan bawan Allah wai shara yake ana huduba, kaga shi bai da rago a Juma'a, yana nan a masallacin da shi aka bude, wata kima shi ya bude amma duba wai shara yake, dan Allah ku ce idan insha Allah ya da ya zauna, in yana so ya samu falalar Juma'a ya mai yayi asara. Don manzo Allah yace duk wanda yayi lahura da Juma'a bai da Juma'a, aka ce ko abokin zamanka yayi abinda ba daidai ba karka ce da shi gyara, rufe bakinka, in ka ce da shi gyara to kai ma ka samu matsala a Juma'a, amma wai shara yake ba daidai ba ne, ku ce da Allah ya so shi kuma masallaci ya zauna. Ko wani ana huduba yana jancirki, ai wannan shi ne zikirin da Allah yake idan nudiya lis salati min yawmin juma'ati fat'u ila zikrillah, wannan shi ne zikirin hudubar da sallar da za a yi shi ne zikirin. To kuma ana huduba kana jancirki, wani kuma subhanallah wai waya yake ta baya ana huduba, wannan kuskure ne, mutane ba sa gane daraja da kimar Juma'a musamman in liman ya hamun bari, mala'iku wajen sun aje abin da suke yanzu suna zaune suna sauraron huduba, kai kuma ka shagala da wani abu, wannan ba daidai ba ne, ya kamata mu gyara. Watan Sha'ban wata ne mai girma wanda ake tanadi domin a shiga Ramadana da ƙwarin gwiwa ta koyan ayyukan alkhairi. Watan Ramadana bako ne mai girma, kuma dukkan bako mai girma mai daraja ana karɓarsa ne da sakin fuska da kuma sakin zuciya, ba wai da ƙuntata haɗe fuska da kuma ƙuntata zuciya ba. Saboda haka magabata sukan yi addu'a ma idan Ramadan ya wuce wata shida suke roƙon Allah, Allah ya ba su dama su riski Ramadan na gaba. Riskar Ramadan wata falala ce da daraja mai girma, domin ana yafe kurakurai, lillahi utaqamu minan nari fi kulli layla, haka annabi ya fara sallallahu alaihi wasallam. Allah yana yanta wasu bayi daga wuta duk daren wata Ramadan kwana 30, kullum sai an yanta wasu, an ce da yan wuta ne, Allah ya ce na yafe musu duk dare inna lahu taqa fi kulli layla minan nar duk dare kaga ka jage zama kana cin wadanda za a yanta a wannan wata wata ne ba karamin wata ba wata ne wanda ake samun daukakar daraja ku ji dai wanda ya mutu ya bar dan uwansa wanda ya rayu da cikin ramazana bayan mutuwar nabiyin annabi yace nabiyin ya samu darajar da ta kai tsakanin kasar sama nisa saboda mai wancan mai riski wannan falalar ba saboda haka ya kamata mu yi maraba da ramazana da sakin fuska da sakin zuciya mu sani cewa dama ce Allah ya bamu ramazan ko kuma sha'ban kamar wato tanadi ne ga wanda yake jiran damuna domin ya yi shuka zai je gyara gona yayi wato duk abin da ake yi na mukaddima shine farko a yi huda a kona ciyawa a saka taki na abin nan a yi wane ne a yi wane duka mai ake jira ruwan sama in ruwa ya sauka an gama shiryawa to kuma aka yi shuka sai kaga an samu mai an samu ainihin amfani mai yawa to kamar haka ne za ka yi tanadi a watan sha'ban saboda in ramazani ya zo lokaci ne na mai na girbar abin da aka yi tanadi aka shirya sha'ban kamar yadda na faɗa wata ne tadribi ma'ana mutum ya koyar da kansa ayyukan alkhairi tun kafin shigowar ramazana ramazana da shigowa ya riga ya saba daga ciki shine azumi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi daga ciki shine zama a masallaci tsakanin magriba da isha duk lokacin da ka samu dama bayan sallar asuba zuwa fitowar rana domin ya zama maka jiki kafin zuwan watan ramazana da sauran ayyukan da yan uwana istimrariya shine dorewa akan aikin alkhairi abu ne mai muhimmanci kar mutum ya zama zai yi aiki yanzu an jima kuma a neme shi a rasa wannan kuskure ne domin ana so ka zama dukkanin al'amuranka a duniya guda biyu ne fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab ma'ana rayuwar musulmi a wannan aya tana nuna abu ne kana gama wani aiki ka shiga wani inda Allah fa idza faraghta in ka gama daga aikin lahira fansab ka tsaya in ka gama aikin duniya ka tsaya aikin lahira wa ila rabbika farghab shine ma'anar aya ma'ana ya zama aikin ka na duniya iri biyu ne zaman ka a duniya baka da aiki sai abu biyu ka nemi duniyar ka ta halal kuma ka nemi lahirarka shine fa idza faraghta fansab ma'ana kai sallah kana gidarwa ka je sana'a kana ana cewa Allahu akbar ka bar sana'a ka dawo masallaci haka za ka yi dai wa abudu rabbaka hatta ya ce ka da kai haka za ka yi dai har mutuwa ta zo ma wannan shine riba ga mai imani ga wanda ya gane cewa haka rayuwar take wallahi an jima ko bayan yan kwanaki ko bayan lokaci za a nemi ka rasa ba abin da zaka samu sai wannan abin da ka aikata na lahira saboda haka dorewa akan aiki abu ne muhimmi saboda haka mu kokari wannan wata wanda yake karewa na sha'bana mu kokarin kwatanta ayyukan alkhairi a cikin daga cikin abubuwa guda biyar muhimmai da ya kamata a yi lokaci akai na farko shine yafiya da hakuri dabi'ar dan adam yana da ruku a zuciya duk haka muke duk wanda yake da zuciya zaka yi masa wani abu ba zai ji daɗi ba sai in ya ganka ko dai daina mu'amala da kai ko kuma ya rika jin yana jin wani abu a rashin in ya ganka kai masa wani abu wata rana wataƙila ka ma manta kai amma shi abin yana nan to mu yi hakuri in watan ramadan ya zo mu yafe wa juna kamar yadda ya bata ma kai ma ka bata wani bal ma ka tuna kurakuranka da kake da ubangijin tarihi nawa ka saba Allah amma Allah yana baka ni'ima ta har yanzu kashi kada lafiya zaka fita Allah ya baka abinci duk bukatunka Allah na baka saban Allah ne Allah ya yi afuwa ne kai ma kai wa dan uwanka afuwa sai Allah ya maka afuwa innama yarhamu Allah min ibadihi arruhama Allah yana jinkan bayansa ne masu jinkan junansu haka Allah yana yafewa masu yafewa junansu sannan ka sani shi wannan ruku a zuciya matsala ce domin ya zo a cikin hadisin da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wal khamis ana bude kofofin aljanna ranar litinin da alhamis fa yaghfiru Allahu likulli 'abdin la yushriku billahi shay'an Allah yana yafewa dukkan bawan da bai yi shirka da Allah ba duk litinin da alhamis lokacin da ake kai ayyukan bayi wajen Allah Allah yana yafe wa bayin sa mummune in dai ba su shirka ba illa radulan amma banda wani mutum bainahu wa bain akhi shahana kana bainahu wa bain akhihi hana, yana da wani yadi gilli tsakanin dan uwansa, baya musallama, baya kaitawa da shi, baya yayi masa kaza, yayi masa kaza. To matsalar shine Allah ba zai kalli wannan ba mun ba, yayin da ake yado bayi. Fa yuqalu in an kai ayyukan bawan sai Allah ya ce andiru hadain hatta yasali, amma yin ayyukan nasu har sai sun gyara tsakaninsu, har sai sun yi sulhu. Maki Allah ya bada wannan suhu andira hadain hatta yasali, amma yin ayyukan nasu a dakata har sai sun gyara tsakaninsu kafin a kawo aikin, haka Allah zai ce. Ka kenan ma baka yafe ba, kana da matsala, wanda ma ka yafe domin aikinka ya kai ga Ubangiji ka samu yafiyar Allah. Ayi hakuri da juna a zamantakiya, musamman iyalai, musamman iyalai, ayi hakuri a rika yin abuwa da yaji. Abu na biyu, tsara lokuta, wanda da yawa daga cikin mu nan ba mu da wani tunanin tsara lokaci, ai ba ruwan mu. Zaka yi bacci babu boda, ba tsari, zaka yi al'amura ba tsari, zaka yi waya kai tuntubi lokaci na tafiya, wannan kuskure ne. Ka sanya lokutan ka zama tsararru, musamman a watan Ramadan. Zaka tayi sallah asuba kai a masallaci, zaka yi azkar na safiya, zikirin da ake na safiya ka lissafa iya wanda zaka iya. In ka gama zaka sa a ranka, in ka iya zama a masallaci fanima, baka iya zama ba ka saka alam, kana tashi da walaha karfe 8 da rabi kai walaha, kai alwala kai raka'a biyu, kai addu'a, domin addu'ar mai azumi karbabbiya ce. Kana yin walaha duk abin da zaka yi, ka kinsa wata kila ka tafi sana'a, ka je kasuwa, ka je aiki, kana lissafa lokaci. Azhar nayi kai kokari kai sallah a jami'i a masallaci, sannan kana duba lokacin la'asar, la'asar nayi kai sallah a jami'i a masallaci. Idan ba zai yi ka bar aiki ko kasuwa ba, kana duba lokaci. Biyar da rabi maza ka bar kasuwa, domin kasuwa in yamma ta wuce wannan akwai cinkoso, akwai kaza, ba abin hawa da sauransu. Maza ka dawo gida, sannan ka yi alwala, ka yi shirin mai ainihin iftari. Daga wannan lokacin da ka dawo gida watakila karfe 6 ko biye da haka, ka zauna kana istighfari, ko ka dawo Qur'ani kana karantawa, ko ka tafi masallaci a can za ka buɗe bakinka, ka sa dabinan ka guda uku a aljihunka. Saboda me? Saboda ka samu damar nutsuwa da yin addu'a. Saboda a gida ne watakila akwai hayaniya, akwai wane ne, a'a kana masallaci dab minti 30, minti 20 kafin shan ruwa, da dan dabinan ka guda uku a aljihu, dab kafin a sha ruwa kana addu'a, kana istighfari, ana Allahu akbar, ka buɗe baki ka yi addu'a, an yi sallah ka dawo gida, an sha ruwa da iyali, ka tsara lokutanka. Kana gama wannan zaka jira hutawa ne kafin a fita kuma sallah ta asham. Ya zama rayuwarka a Ramadan sai haka ke kulawa da wannan, baka sakaci. In ka samu dama zaka je gaida mara lafiya, sannan kana iya kokari ka ganta duk aikin alheri, kana kokari ka aikata su. Kaga wannan shine tsara lokuta, sannan da kuma tsara aulawiyat, me ke gaba da wani. Domin dai al'amuran rayuwarmu akwai abin da yake alhammu fadaham, mafi muhimmanci da mafi muhimmanci da mafi muhimmanci. Ba wai zaka juya abu abin da yake ba shine ba, ka bashi himma, sannan abin da yake muhimmi ko baka damu ba, kai walaha masha Allah, Allah ya karba. Amma ko baka yi sallah azhar a jami'i ba, kai asara, wannan walaha taka tana ta samu gibi. Ba ita ce mafi muhimmanci ba, sallarka a jami'i ita ce shine mafi muhimmanci. Kai qiyamul layli, ma'ana kai tarawih kai, amma baka samu asubahi a masallaci ba, to ka da warware ki, to ko me kai? Wannan shine wajibi, sallar asuba a cikin jami'a masallaci, ka fiti ta abin da yake shine gaba akan abin da yake shine ba, shine tartib al awlawiyat. Ka duba al'amura muhimmai, kana so kai sadaka a waje, amma iyali sun ce maka sukari ya kare ka ce kwa shakunin haka ba suga, kuma ka je kai sadaka a waje, ga wanda yake su ya kamata ka saya wa sukari dan abin da kake da shi, ka kula da su kafin ka fito waje kai alheri. Duk abubuwan da zaka yi ka karkarta ba ka jera abin da yake mafi mafi muhimmanci. Saboda haka abu na uku shine kyautatawa. Yan uwana, watan Ramadan watan kyautatawa ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi bin Abbas yake, kana ajwadun nas, ya kowa kyautatawa da ihsani da kyauta. Duk wanda zaka ce mai kyauta, Annabi ya fi sallallahu alaihi wasallam. Domin dukkanin mai kyauta, duk yanda zaka ban kai nuna bajinta kyautarsa, yana yi ne iya wani geji. Kowa ya shi sai ya danta ba, amma ban da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi bayarwa yake don me zai da abin duniya to baya bukatar abin duniya. Wata rana an yi sallah sai aga manzon Allah yana sallamewa yayi maza ya shiga gida, sai aka yi mamaki aka ce lafiya, yana mutuwa aka ce ya Rasulullah kana sallama ka shiga gida a gaggauce? Ce eh na tuna wasu dinari ne guda biyu suna aje a gidan, bana so in manta ba abin da so an yi sadaka ba, baya aje komai a gida. Kyauta yake yi wanda in an zo gida aka ce ga wani ya zo yana cewa yana bukatar taimako, yake a tambaya a gida ko su ji babu komai a gida, duk an bayar. To haka Annabi yake sa mu ba duk bala'in kyauta ka ce ka fi kowa kyauta, sai ka duba me aka ji a gida, me ya rage kowa ya kai, sai ka duba aljihunka me, amma shi Annabi baya haka sa. To amma so ake mi koyi fatashabbahu in lam takunu mislahu, a kwatanta in ba za a iya yin wancan ba. In goma ne yi sadaka da uku ko hudu in zai yi kenan, uku ko hudu ka gani alhamdulillah ka rage shida ko bakwai ba laifi, ai ka yi kokari wallahi. Amma ka daina duba aljihunka ka ce to ai ni ma ba da shi, shi illar mu talakawa kenan. Kullum an ce wai ai kyautata ai sadaka sai mu rika hangawa mu ga wane ne yafi kaza, ba haka ake ba, da kai ake magana. Za ka iya siyo rabin kwanon abin nan wake ka ce ayi kosai, rabin kwano na wake ko rubuyi ko bangwani biyu ka ce ayi kosai, in an yi ka ce a ware kwaya biyar in almajiri ya zo a bashi, baka bayar ba ka ba iya karfin ka kenan. Amma sai ga mutum in an masa magana ce to ai ni dan abin na ba yawa, ko ba aljihun sa akwai dubu goma sha biyu amma wai ba yawa, dubu sha biyu ne ba yawa, ka fitar da dubu biyun mana ai tana da auki ba daidai, wani zai amfana da ita, wani 500 ka bashi ko suka rin 500 don Allah ba zai amfana ba, zai ji daɗi. Amma wace ka ce ai ba kuma yace 10,000 da kake da ita ba bai yawa ba ce, wani kuma yana 7,000 sai ce ai 7 ne kadai, cire da yamma na ka sai shi suka nan 500 ka ba wani wanda ka san bai da wannan, kai ba 7,000 kake da ita, a kai ne 100,000 ruwa kake so shi i bayar, kai kuma ka rike na kai so kake ma a baka, ba laifi bane a baka amma kai ma ka bayar komai kankanta, Allah yana san haka. Kuma Allah baya kallon abinda ka bayar yawan, yana kallon zuciyar ne na cewa kai yanzu wanda zai bayar yana 7,000 zai bayar da 2,000, ai wallahi in yana 500 insha Allah zai bayar da 50,000 insha Allah, tunda yana da wannan zuciyar. Ka kenan in kana kwatanta kai ma Allah sai ya ƙara inganta naka, dama kuma alƙawarin Allah ne ka bayar, Allah mai maka da gurbi, shi kuma Allah ba ɗaya yake bayarwa ba. A'a, matsalolin da zai nufin su kuna amuwa ne fi sabilillah, kamar da habbatin ambatar saba sanadin, wanda na ɗaya in ka bayar, misalin ta wanda ya ɗauki kwaya ɗaya ta hatsi ko ta masara isa a ƙasa, in ta fito kwaya ɗaya za ta bashi, ina ambatar saba sanadin sai ta fitar da kai 7 kowane kai sumbulatin mi'atu habba, kwaya 100 nawa kenan, 700 shi ɗaya za a ƙasa amma an bashi nawa. To haka Allah yake bada nashi, yanzu kai dan Allah ka bada cikin 7,000 din nan ka bada 2,000, 2,000 nan ba sai sun kawo maka kowane daya ninki 700, inda za ka yi wannan tunanin ka ce bari in bada dan ma a ji mu alheri, amma mutane ba sa gane, Allah ya sa mu gane. Abu na huɗu shi ne tanadi na karatun Qur'ani, karatun Qur'ani wata Ramadana wata ne na Al-Qur'ani, amma abin da zai sa ka zubar da hawaye shi ne da yawa daga cikin musulmai ba sai ya karanta Qur'ani, an ce ba sai a karanta Qur'ani ci to ai ban iya ba, saboda ai rayuwarsa ya kare duk a idan lokacin karatun Qur'ani. Wani dan boko zai same ni a masallaci ce malam wallahi dawowa ta kenan daga Indiya na je na yi doctor PhD amma wallahi ban iya karatun Qur'ani, nace subhanallah, wai har ma yaji wannan a ranta yace dan Allah a taimaka mun a samu malami, kaga wannan ma ai ya yi sa'a. To wallahi diriwa mutane in ka bashi Qur'ani ka je guda kana wallahi ba zai iya ba, saboda bai je ya koya ba, amma fa yana zuwa kasuwa, yana zuwa sana'a, yana zuwa hira, yana zuwa kaza, yana danna waya, yana kallon talabijin, duk wannan yana da lokaci su, amma ba yi da lokacin ya je koyi Qur'ani. Abin tausayi wallahi sai nakan tausaya ce mutum musulmi bai iya karanta Qur'ani ba, ba zai iya buɗe ya karanta ba, ai bai mu da rayuwarsa ba wallahi. Mu yi kokari mu je mu koyi karatun Qur'ani, wata Ramadana wata ne na Qur'ani, mu yawaita karanta Al-Qur'ani, yanzu muna da wuri wani adadin da muke karantawa sananne na Al-Qur'ani a kowace rana, lokacin da muka samu dama bayan sallar asuba, kafin sallar asuba da minti 30 minti 40 awa daya, ga wanda ya tashi da wuri kafin ya yi taho ya dan karanta dan wani abu in bai da lokaci na gaba bayan asuba in ba zai je yi bacci bai dan karanta wani abu lokacin da ya dada kasuwa ko sana'a bayan la'asar ko karfe 5 da rabi kafin a kira sallah ya dan karanta wani abu ka duba lokuta da zaka shigar da Qur'ani cikin rayuwarka dan ka rabota daga cikin wayanda za su samu rabo mai girma makaranta Qur'ani abu na biyar addu'a addu'a ne yanzu cewa ya Allah kai mana rabo kai mana ni'ima mu ga Ramadan da yanzu an ce sauran kwana biyar ba to amma wallahi ko ta ba zai gani ba a kwana biyar din ajalin sa yake zai tafi to kai ta roƙon Allah ya rabo ya baka rabo ka rinci wannan lokaci mai albarka ka roƙi Allah sannan ka roƙi Allah kuma cewa in ka rizka din Allah ya yi maka tawfiki da dace ka riba shi damar ba wai rizkan ba ne nawa ne wayanda za ta rizki Ramadan amma a banza shi yasa ba annabi ya yi musu addu'a sallallahu alaihi wasallam a kan su yi musu mummunan addu'a ya ce tur da wanda adraka Ramadan falam yughfar lahu a ce kwana 30 ko 29 kullum ana yafe wa mutane amma shi ya fita ba ya jiya wannan tur da shi bai yi aikin alheri ba yana nan akan tiyarsa yana nan yadda yake bai canja ba a Ramadan manzo Allah ya ce tur da wannan ya yi mummunan addu'a ko mala'ika zuwa ya amsa ya ce amin saboda haka ka roƙi Allah bayan ka rinji Ramadan kuma Allah ya dakatar da kai ka amfana da wannan ka yi aikin alheri sannan kuma ka roƙi Allah in ka yi aiki kuma ya karɓa ba aikin ba ne a'a karɓar domin innama ya taqabbalu Allahu min almuttaqin ba wai kawai dan kai shi kenan dole a karɓa ba a'a ba a yi wa Allah dole ya sa sharadi yana karɓa kadai daga almuttaqin ne to yanzu tambayar ka nake to Allah kana cikin su idan ka ce min eh sai ce yaushe aka aika mala'ika ya sanar da kai to in ko ba aika mala'ika ba yanzu kokari za ka yi ka roƙi Allah ya sanya ka daga cikin muttaqin ka yi aiki Allah ya karɓa kaga kenan kana buƙatar addu'a masu yawa sannan wata Ramadan wata ne na addu'a lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin waɗanda ake karɓa addu'a ba a mai da ita mai azumi a wata Ramadan na farko ne diyyinin dama ce ta addu'a yinin azumin ka sannan ka zo shan ruwa kana da addu'a ta musamman inji Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duk wata damar da ka samu daga hannunka roƙi Allah duk wata kafa wata dama da ka samu duk abin da ya zo mare daga hannu kai addu'a kuma kar ku manta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mana yadda ake addu'an nan kar ka ce wai za ka yi addu'a ne sai babban abu ya Allah ina buƙatar aiki a waje kaza irin masu neman aiki a ma'aikata babbai Allah ka baki abu ne muhimmi a rayuwarka amma ba iya wannan ba ya Allah kasuwannan ya Allah kai mun buɗe ya Allah kayan da ake kaya Allah ka sa ina da rabo ya Allah kaza kaza ba iya wannan ba har ma abin da yake kankani ya Allah ina buƙatar aure ka bani mata ta gari duk mai kyau ne amma kar ka manta ita addu'a komai ake wa addu'a ya Allah zan fita kasuwa ka tsare ni in kai kasuwa lafiya inna isa ya Allah ka bani dace a kasuwar tawa za ka fito da gida ka zo masallaci alladi ga gidansa a baya nan ya Allah ka bani dacewa in isa masallaci lafiya ya Allah ne sallah karba mu ka rika yin addu'a cikin komai manzo Allah ya ce sallallahu hatta abin da ya shafi gishirin da za a sa maka aniya ka roki Allah kar ka ce me ne gishi a roki Allah ya baka dace ka samu gishirin da za a sa aniyar ka a gida komai ka roki Allah kenan kaga ana buƙatar addu'a dukkanin lokacin watan Ramadan kuma babbar addu'a shine addu'a da kyakkyawan ƙarshe domin al'amura jama'a ke sa salama inna marudu khawatim ana aula fine da ranar da za a bar duniya lokacin ne ma'aunin yake ka roki Allah ya baka cikawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah an ka samu wannan shikenan an gama ko bukata ta biya kai addu'a kar ka manta da kasarka muna ta fada Najeriya tana cikin matsala ba sai mun faɗa ba duk muna cikin ta muna gani rashin zaman lafiya kutuntunu rashin tarbiyya da ake fama na matasa waɗanda suke kokarin su kawo Najeriya masifu iri-iri masu neman su janyo sai an kasa da musulmi an kaskantar da musulmi ga sunan kullum muna gani har ma ya kai ga an kawo masu wajen Amerika Amerika ta kawo hali wai Najeriya nan bai taimu su ne ka kuma wasu suna na ayyansu suna kan bakarsu lalle sai an tarwata ta to muna buƙatar addu'a 'yan siyasar mu suna siyasa ce ta kasuwanci mai roƙi Allah ya ba mu 'yan siyasa masu kishin al'umma ya zama su ne shugabanni waɗanda za su taimaka ƙasa ta ci gaba, su tausaya wa al'umma, ba waɗanda za su gina kansu aljihunsu ba, su nemi abin da sun mutu ma ba zai musu amfani ba, yayin su waye musu yawa. Mu roƙi Allah ya ba mu shugabanni na gari, mu roƙi Allah zaman lafiya, mu roƙi Allah albarka, tattalin arziki kullum kaga al'amura ya tsaki. Mu yawaita addu'a ga ƙasa Najeriya domin in ta inganta to insha Allah kuma za mu zauna lafiya. Mu yi addu'a ga iyayenmu, suna da hakki a kanmu. Mu yi addu'a ga ayyanmu, Allah ya shirya mana su. Mu yi addu'a cikin dukkan al'amuranmu, kada mu manta wata Ramadana wata ne na azumi. Yan uwana, mu yi kokari mu ga cewa mun ribaci wannan damar da Allah ta'ala zai ba mu ita. Mu roƙi Allah ya ba mu ita kuma mu roƙi Allah ya ba mu tauhidi a cikinta. Mu roƙi Allah ta'ala ya sai mana kurakuranmu, Allah ya karɓi mana ayyukanmu, Allah ta'ala ya dace da mu zuwa ga yi masa da'a da yi masa biyayya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmi al-kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma ighfirna bi حلالك عن حرامي. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامي واغننا بفضلك عما سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامي واغننا بفضلك عما سواك. اللهم آمنا في أوطاننا وأطلع أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.